faças isso todos os dias à noite.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 1 ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan jamhuriyar Niger da ke zaune tsakanin Niger iyakan Niger da kasar sun fara kokawa kan tsakanin Najeriya da kasar sun fara kokawa kan yadda farashin kayan abinci ya tashi. Za kuma a ji halin da direbobi masu jigila tsakanin Niger da makwabtanta suka shiga sakamakon gargame iyakoki da kasashen kungiyar ECOWAS suka yi. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman akan yadda ƴan kasar Niger a Najeriya ke ci gaba da maida martani akan juyin mulkin da sojoji suka yi. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Talata kasar Faransa ta ce za ta fara kwashe ƴan kasarta da ma ƴan kasashen Turai daga Niger yayin da aka doshi mako guda da sojoji suka kwace iko a kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ta yanke shawarar kwashe ƴan kasar ta Niger ne sakamakon harin da aka kaiwa ofishin jakadancin ta dake birnin Yamai da kuma rufe sararin samaniyar kasar. Lamarin da ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta ce ya hana ƴan kasar ta samun ficewa daga kasar a karin kansu. Shi ma ministan harkokin waje na kasar Italiya Antonio Tajani ya sanar ta kafar sadarwar zamani a yau Talata cewa kasar Italiya ta tura jirgi domin kwashe ƴan kasar ta daga birnin Yamai. Kungiyar ECOWAS dai ta kakaba ma sojojin da suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum jerin takunkumai ta kuma ce za ta yi amfani da karfi wajen mai da habararren shugaban bisa kujera muddin sojojin ba su mai da shi ba. Amurka da kungiyar tarayyar Turai duk sun yi kiran da a gaggauta mai da shugaba Muhammad Bazoum bisa kujerar shugabancin kasar ta Niger. A wani bangaren kuma sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana matukar damuwa dangane da rahoton kama jami'an gwamnatin Niger da dama. Mai magana da yawun Guterres ya ce sakatare janar din na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kiran da a tabbatar da kiyaye tsarin kare haƙƙin dan adam na duniya da maido da tsarin demokradiyya a kasar. Sakatare janar din ya jaddada mahimmancin ba da kariya ga fararen hula da tabbatar da ganin tallafin jin kai ya kai ga mabukata a kasar ta Niger. Kamar yadda mai magana da yawun nashi Farhan Haq ya shaida wa manema labarai, ya kara da cewa Majalisar Dinkin Duniya da bangarorin ta na ayyukan jin kai za su ci gaba da kasancewa da kuma gudanar da ayyukansu a Niger. Mutane fiye da miliyan 4 ne a Niger ke bukatar taimakon jin kai. Su kuwa kasashen Mali da Burkina Faso da ke makwabtaka da kasar ta Niger waɗanda ke karkashin mulkin soji sun fitar da sanarwa haɗin gwiwa ne a jiya Litinin cewa duk wani matakin soja da za a ɗauka a kasar Niger to fa tamkar kaddamar da yaƙi ne akan Mali da Burkina Faso. Ita ma kasar Gini da ke makwabtaka da Niger ɗin wadda ita ma sojoji ke shugabantar ta bayyana a darar ta ga takunkumai da yiwuwar ɗaukin matakin soji da kungiyar ECOWAS ɗin ta ɗora a kasar Niger. A fara bikin ranar shayar da mama ta duniya a yau Talata, masu fafutukan kare haƙƙin yara sun yi kira da a ci gaba da shayar da jarirai nonon uwa a matsayin abu mafi dacewa domin kare yara ƙanana daga cututtuka da kare rayuwarsu. Kungiyar lafiya ta duniya da asusun kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya sun ce shayar da jarirai nonon uwa zalla zai iya kare rayukan yara 'yan ƙasa da shekaru 5 su 820 a kowace shekara. Bangarorin kula da lafiya na Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana cewa za su ci gaba da yada sako wato mahimmancin shayar da yara ƙanana nonon uwa. An bayyana samun ƙarin masu shayar da nono zalla da kashi 10 bisa adadin maki 48 a faɗin duniya a sama da shekaru 10 da suka wuce. Sai dai an bayyana cewa duk da haka adadin bai kai yadda aka kiyasta samu na kashi 70 daga cikin 100 ba, inda aka ƙara yin kira ga iyali da al'umomi da wuraren aiki da su taimaka mata masu shayarwa. babbar jami'ar ayyukan tuntuɓa a ɓangaren cikai wato a ɓangaren cimaka ta yara ƙanana da jarirai ga ƙungiyar lafiya ta duniya Nana Chad ta ce mahimmancin shayar da jarirai da ƙananan yara nonon uwa tamkar shakar iska ne da cin abinci mai gina jiki. Da take magana ta kafar sadarwar Skype daga Sydney ta ƙasar Australia, Nana Chad ta ƙara da cewa yadda yara kan fara cin abinci a duniya na da matuƙar mahimmanci ga rayuwa. Ta ce zai yi wuya mata da suke shayar da nono zalla su kamu da cutar sankaran nono ko ta mahaifa. Jami'ai a Pakistan sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon bom ɗin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar a ranar Lahadin da ta gabata yayin wani taron siyasa a yankin Arewa maso yamma na ƙasar ya ƙaru zuwa 46, inda aka ce wani mutum guda ma ya rasa ransa a daren jiya. Hukumomin ƙasar dai sun ƙaryata yawan adadin mutanen da suka rasu na 54 da wasu kafafen yaɗa labarai suka riƙa yaɗawa. Fashewar ban ɗin ya afku ne a yayin wani babban taron wata jam'iyyar siyasa ta addini Jama'at Ulama Islam a garin Khar da ke shiyar ƙabilun Barju kusa da kan iyakar Pakistan da Afghanistan. A jiya Litinin ne aka fara jana'izar waɗanda suka rasa rayukan nasu. Ƙungiyar masu tsatsauran addini wato ra'ayin Islama sun ɗauki alhakin kai harin cikin wata sanarwa da suka fitar a jiya Litinin. A jiya Litinin ne ministan kula da tattalin arziki na kasar Croatia, Yulia Sevredenko, ya bayyana cewa kasar Croatia ta ware wa kasar Ukraine dala $1,100,000 domin aikin cire nakiyoyi a gonakin kasar ta Ukraine. Ofishin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce daga cikin dala $3,000,000,000 da $9,000,000,000 da ake nema domin ayyukan jin kai a Ukraine an kai kasa da kashi 30 cikin 100. Ajiya Litinin ministan tsaron Ukraine ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da kamfanin Turkiya na Baykar domin gina cibiyar gyara da kula da jiragen marasa matuƙi a Ukraine.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Za mu fara da jamhuriyar Niger. Yayin da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma suka ɗauki matakin rufe iyakokinsu da jamhuriyar Niger bayan da sojoji suka yi juyin mulki a makon da ya gabata. Wasu al'umomi da ke zaune a kan iyakar Niger da Najeriya sun fara kokawa kan yadda farashin kayan abinci ya tashin goron zabi. Ga rahoton da wakilinmu Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Wannan iyakar ce da ke makale da tarayyar Najeriya ta birnin Kwanni. Yanzu haka aka zurtawa idanun ganin yaya lamarin takunkumin da kungiyar tattalin arzikin yammacin kasashen nahiyar Afirka ECOWAS ko sai da yawo da tawajen guriyar barazanar kange iyakokin kasar da kasashen kungiyar zai iya kasancewa. Sai dai hanzari ba gudu ba, tuni kayayyakin abinci farashin su ya soma yin tashin nakiya, kamar yanda wani dan kasuwa mai suna Dan Talo ya mini karin bayani.
Farashin abinci na Kwanni ko a ce duka Niger talle yanzu da farashin shinkafa ya hau domin shinkafa ta tsada, inda yanzu buhu ana saida shinkafa 13.5 domin ita shinkafa ta ci abincin talaka, to yanzu kuma ita ta tsada sai a ce ubangi Allah ya sauke, inda yanzu gashi shinkafa buhu shinkafa 13.5 a san kilo 120 tiya wajen 100 gram ci do a da ana san shi buhu shinkafa 13.5 yanzu gashi shinkafa 13.5 Allah ya tsare mu da kasar mu ta Niger.
Wadansu ƴan ƙasa da ke zamne a wannan iyakar da ke gab da tarayyar Najeriya sun bayyana mini yanayin da suka shiga game da wannan hauhawar farashin kayan masarufi.
Ai Aminu, wallahi gaskiya wanga al'amari kam gaskiya bismillah sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma dai kamata yi mu talakawa ku ƴan kasuwa, saboda Allah da annabi muna roƙonku ku rage muna wanga al'amari da ya shigo. Mu zambai ɗai uwa ɗai uba ɗai ga ƙasa, amma bai kamata ba wanga abu al'amari da ka gani wanga abu, to ina na za mu sa kan mu wanga abu.
Tsadacci maka gaskiya don magidaci har ma wanda ba magidaci ba bai jin daɗinta, saboda ta shiga haddin rayuwar shi na canje yanayi ya riga ya shigo na tsadar rayuwa. Mu yanzu abin da muka fata ubangiji Allah ya sa ƙasarmu ta zamana lahiya, waɗanga da kusantar da mana hankali ƙasa ubangiji Allah ya yayyafa ma abin ruwa.
Sai dai a cewar magatakardan zauren ƴan kasuwa na kasar reshen birnin Kwanni cewa da Malam Zakariya Albakari na cewa karamcin kaya a cikin kasuwa ne ya haifar da wannan matsalar.
Inda hau farashi ya hau gaskiya ne saboda kayan wasu sun yi kadan na ma cikin bisa kasuwa sun yi kadan kuma gashi kuma ga abin da ya faru shi kan je kuma gashi ya kan ganga da anka ruhi kaga kaya ba su samu tunda mun ka san daga cikin masiriya ko kuma kontono da Najeriya ita ga shake mu sunan wasu kasashen musamman mu da mu da su ba to gaskiya ana cikin matsala kaga nan sun yi kadan wanda abisa hanya kuma ba zuwa kaga matsala da aka cike kaya sun hau da sun hauna kuma kan haka ta dauko ya farashi ya hau saboda kaya sun yi kadan bisa kasuwa bale an kasuwa na yan kasuwa sun su sai da wani bai zo ko ko ba to ya samu wani shinkafa sai da shi maza maza in ya samu shi da sauki ya ba da sauri to kaga ibu shinkafa kaga ala misali shinkafa da ta hau gaba gaba dai ka shinkafa mu ya duk shinkafa da muka ci nan ta India ce ka duk India ne to India ta dakatar da duk shinkafa ta sai da ma da wata shida saboda shinkafa su bata kai ba su kai ga sabuwa ba kuma wadda garin tsowa ta abuna bata ishe su ba saboda ka suka dakatar da duk shinkafa su to kaji inda matsala kuma yawanci nan duk shinkafa India ta kaci
a zoke wannan lokacin iyakar Niger na kulle tun lokacin da aka yi juyin mulki ko da yake a cikin daren jiya na ga manyan motoci da ke girke a bakin boda sun samu sakowa zuwa cikin wannan kasar abinda ya sa na so in samu bayanin ko umurni ne daga sama iko a'a sai da shi kata bata cin maruwa ba Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman bako to har yanzu dai muna kan batun rufe iyakokin da kasashen kungiyar ECOWAS suka yi ne inda wasu direbobi suka koka kan irin wahalar da suka fara sha kan wannan mataki daga da magaramga rahoton da wakilin mutumar abari ta aiko mana
Kungiyar direbobi ta jiha da magaranta tabbatar da kasancewar lamarin a ta bakin shugaban kungiyar direbobi ta adalci wato babaye dan yaro
bayan na riga na tawo na samu direbobi wanda suka biyo hanya da wanda yazo daga wajen hanyar Megatri ba a shiga ba a huta police sa bu subari a shiga su ma daga tambu subari a shigo kuma sai karin information samu hanyoyin da muke bi wanda ake bi
a ƙasa
kamar tabbatar muku cewa na ƙasa ne ake bi kuma su ma kanka zo wajen dan barto magariya musutu dan barto ne dan Najeriya bai amai kashi yanzu ya shigo su ma ta dan jirba amai kashi yanzu ya shiga kenan kawai duk wanda ya shiga dai ya shiga dai haka nan gaba gadi shine magana ga su ba sai na ce muku da zo ana shiga mai ba a shiga ta hanya kamar yadda aka tabbatar muku magana shine gaskiya magana
Isa Gambo wani direba ne da ya biyo hanyar cewa ya shiga naune ba jiyau ba
a gaskiya ne karuwa ne take ni zan Najeriya duka ne take je ne mai samu da kalle samu na iso kwana na biyu na bakin boda iyaka ta anyeta ta Niger tare Najeriya tare sai duka biyo daji haka dan ka taho eh a zan so ri babu in ka je ka kawo kaji sai abin da Allah ya yi eh a gaskiya ba samu na tsaya mu zama jama'a kan duko babu jama'a gaskiya kowa bai zawa to duka duko dan kakin ka samu ka samu ka san lokacin ko yadda nake na samu yanzu ne ma ka taka ce mu adiye kullu hin ke ya tarihi na tawata
wannan lamari dai zai iya kawo matsala ba karama ba cewar babaye dan yaro idan har ba dauki wani mataki ba
yana kawo matsala saboda komai zai tsada komai tsada zai yi misa komai tsada muta da tsada sai an kiwo kuma fasinjin ma rage yasi tunda mutum zai zai na wannan lamba babu wani da yake kamar agwara mu duk wani san wannan abun akwai ce kowa da kasa zai kenan mu mushi cikin galeri babu kasuwa wajen mu eh zan kewe ne kin ga zaman da mai da lokacin da kewe ba da muna bane ana so mu to yanzu kewe yayi wannan saboda sun tabbatar cewa an ci musu tsare hanya kenan zo su kara tsaro na samu sakamakon abin da suke mai ya bane kira mutane kawai su yi hankali da saboda komai iyaye faruwa saboda an ce an tsaida wannan abun an tsaida to akwai wasu abu suke huta kuma duk abin da faru
Shi dai wannan direba ya ce Aradu ta horu kurma inda ya kara da kira ga magabata da su duba wannan lamari da idan rahama.
A bala kuma ba, sai na shawiya, sai ga Allah gani. Ana shawiya tsakanin ga Allah gani. Ni da kasa an ka inda aka ce baka biyo ba hanya, aka ce ka biyo cikin daji. Ai ga shawiya. Inda iko ga ganka ba yan ganka ta shi. Iko ga ganka ba, ke ya zakai da iko ga ganka ba. Ke ka shawiya. Matsala ma akwai ta. Inda ba a shiga yana ko matsala. Ai matsala ta samu kenan. Allah ubangiji Allah sasa ta abin nan. Kuma Allah sa maka ba ta saka tausayin talakawa a duka bayar mu munan zuwa zawa saboda hanyar neman abincin mu
Tamar Abari murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari da wannan rahoton yanzu kuma sai rahoton mu na musamman akan yadda ƴan ƙasar Niger a Najeriya ke ci gaba da mai da martani akan juyin mulkin da sojoji suka yi da kuma matakin da kungiyar ECOWAS ta dauka na baiwa sojojin wa'adin mako guda Mustapha Nasiru ba tsare gare ka
Al'ummar Jamhuriyar Nijar da ke zaune a Najeriya na ci gaba da mai da martani game da juyin mulkin ƙasar ta Nijar da ya ɗauki hankalin duniya matuƙa. ‘Yan ƙasar ta Nijar da ke zaune a nan jihar Niger sun ce tun bayan samun wannan labari suka shiga wani hali na damuwa tare da nuna goyon bayansu a kan matakin da ƙungiyar tarayyar Afirka ta ECOWAS ta ɗauka a kan sojojin da suka kifar da gwamnatin Muhammadu Bazoum. Alhaji Ɗanladi Ali shi ne shugaban ƙungiyar ‘yan ƙasar Nijar da ke zaune a jihar Niger a arewa maso tsakiyar Najeriya. Ya ce tun da farko sun yi watsi da hujjojin da sojojin suka bayar na kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hular, sannan suka yi maraba da matakin da ƙungiyar ECOWAS ta bayar na baiwa sojojin wa'adi.
Gaskiya muna farin ciki da wannan matakin, inda zai kasance shi wanda yake jagorancin cewa shi ne shugaban ƙasa ya yi juyin mulki ya bi wannan ra'ayin da ECOWAS suka zauna suka tattauna ya dawo da shugaban ƙasa saboda ƙasarmu ta samu zaman lafiya. Saboda mu ba mu buƙatan a ce ta kai da cewan da ƙarfin soja za a amshi mulki a hannun soja, mu ba mu ji wannan ba. Mu dai shawarar da muke bashi shine ya haƙuri ya dawo ya bi ECOWAS kinnan da suka tattauna suka yi bayani a kan shi, kuma ya dawo da shi shugaban ƙasa wanda aka zaɓe shi, kowa ya sani zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ne. Gaskiya wannan dokoki da shi shugaba na ECOWAS Bola Ahmed Tinubu suka tattauna a kan shi, in haka ta riga ta faru, gaskiya ba za mu ji daɗi ba gaba ɗayanmu wanda muke ƙasashen nan guda biyu, saboda ko yanzu haka harkokin kasuwanci ya riga ya tsaya. Don wanda yake cin abinci tsakanin border da Niger da Nigeria, kowa ya san ko wannan juyin mulkin da aka yi aka rufe border, kowa ya san wahalin da ake ciki. To ina da wannan dokokin da in bai yarda da haka nan ba, su shugabannin ECOWAS suka ce za su ɗora abin, zai mana tsauri da yawa gaskiya.
Juyin mulkin na ƙasar Nijar dai a wannan karo ya ɗauki hankalin duniya matuƙa bisa la'akari da sauran juye-juyen mulkin da suka faru a ƙasashen Afirka ta yamma. Malam Muhammad Iro shi ne kakakin ƙungiyar 'yan ƙasar Nijar da ke zaune a Najeriya. Ya yi ƙarin haske a kan dalilin da ya sa kifar da gwamnatin Muhammadu Bazoum ta ɗauki hankalin duniya matuƙa.
An sha juyin mulki a ƙasashe da dama, amma ko a Turawa yau da Asuba da na Bibiya na ji wani yana cewa shi bai ga juyin mulki da ya ɗauki hankalin duniya kamar wani juyin mulki na Nijar ba. To amma kuma shi ma nan Baturen abin da yake cewa ya ce wato alamomi mai kyau da shi shugaba Muhammadu Bazoum ya nuna a summit da yawa da aka yi a duniya, wanda ƙarara an gani a ƙasa ba labari ne ba, ya ce wannan yana cikin abin da ya gamsa da ƙasashen duniya suka tabbatar da cewa bawan Allah nan wato mutum ne wanda yake subanta demokaradiyya kamar yadda ya kamata, mutum ne wanda yake ba demokaradiyya haƙƙinta, wanda kuma yake sa ido a ƙasashe sosai, wanda kuma yake kare haƙƙin sauran ƙasashe na duniya dangantaka tsakanin da su, shi ma tafarkin demokaradiyya. To iyakar gwalgwado mutum ne wanda yake kwatantawa, shi yasa dukkan ƙasashen duniya in dai masu goyon bayan demokaradiyya ne za ka gaba ɗaya an zabura ana juyayi game da wannan juyin mulkin, kuma ana fatan cewa a kawo ɗauki da gaugawa don a kawo ƙarshen wannan juyin mulkin, a tabbatar cewa Muhammadu Bazoum ya dawo ya ci gaba da aiki kuma da gwamnatinsa.
To shi ma dai Malam Suleiman Idris da ke zaman ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar 'yan Nijar da ke zaune a jihar Niger ya yi ƙarin haske a kan dalilinsu na ƙin amincewa da hujjojin da sojojin suka bayar na yin juyin mulkin.
Gaskiya hujjojin nan wallahi ba mu dai ba mu gamsu da su ba, saboda da akwai su da mun ji tun a baya. To amma yanzu gaskiya da abin sun riga sun aikata, kuma daga baya suka hudu wannan, kaga dole dai a shurare su, amma ba da akwai su da mun ji, amma ba mu samu wannan bayanin ba, kawai yadda suka gama aiki suka yi mulkin su suka zo suka faɗi wannan bayani daga baya.
Yanzu gashi wannan ita kungiya ta ECOWAS, me ra'ayinka akan wa'annan dokoki da kuma ka'idojin da su?
Yawwa alhamdulillah, wannan kungiya ta ECOWAS abinda nake so da ita, wannan takunkumi da ta ita ECOWAS ni ya mun daidai ga sojojin nan, gaskiya su haƙura su maida bazum aiki mulkin shi kawai mu zama a zauna lafiya.
Din ma yadda za a yi a kawar da sojojin nan a yi ku a wajen.
Mu da ma yanzu sojojin nan su bar mu kawai mu mulkin nan mu mun haɗuwa nan insha Allah mu dai su bar mu ƙasar mu ta zama na lafiya. A yi a kawar da su a san ta hanyar mu zu da jini ne ba masu. Mun ji an ce ko da hannun ko da ƙarfi to wannan shine ba mu ji daɗin shi ba. Saboda ƙasar mu za ta ci baya kuma za iyalinmu ne da uwayenmu ne da ɗiyanmu a gurin za a kalkashe.
Kuna nan kun san matsalolin da 'yan Nijar suke fama da shi ta yi sojojin nan sun hango wasu abubuwa kuna nan kun san abin da ke tafiya.
To gaskiya mu dai a dubin da muka hango wannan mulkin dai na baya ba wani matsala su kuma abin da suka hango irin wannan abin sai a gwamnatanci tsakanin su ya so su amma a talaka dai babu shi wannan a zahiri babu wani matsala mulkin ba su.
Su ma dai waɗannan 'yan ƙasar ta Nijar da ke zaune a birnin Mina ga abin da suke cewa akan wannan al'amari.
Sunana Dahira Abdullahi ni ne discipline officer a nan kungiyar mu na Hokon sai jihar Niger State. Wannan halin da kasar Niger suke ciki tsakani da Allah bai mana dadi ba kuma duk wanda yake abin gadin demokradiya abin nan bai masa dadi ba da mu ƴan uwan mu na Nigeria da ƴan uwan mu da suke Niger da mu kanmu wannan abin bai mana dadi ba akan juyin mulkin nan. So gaskiya muna zaman jiyayi akan wani abu.
Wato zaman jiyayi kuke. Yanzu ya kuke samun labarin ƴan uwanku na gida bayan rufe bodan nan da aka
yi. Eh to gaskiya ba dadi. Dan gaskiya rufe bodan nan da aka yi ba alkhairi bane.
Yanzu batun kasuwanci mun san akwai ƴan kasuwa nan da ke zuwa can da nan da ke zuwa. Yanzu daga lokacin zuwa yanzu wani hali ake?
To ai daga lokacin zuwa yanzu kai ma ka san kasuwanci zai dan tabarbare ba za a ji dadin shi ba. Gaskiya akan wannan rufe bodan da aka yi kowa da mu nan Najeriya da muke nan Najeriya su da suke Nijar ba wanda yake jin dadi kuma gaskiya an takura
daga karshe me ya fatan ku
daga karshe fatan mu wannan abin da ke faruwa Allah ya sanyanya mana shi muna fatan wannan sojojin da su sauran masu shiga tsakani Allah ya sa a daidaita kuma Allah ya sa shugaban mu Bazum mai adalci Allah ya dawo mana da shi.
Sunana Haliru Garba ni ne PRO na Hokon State Niger State. So
ƴan Niger da kenan
kungiyar ƴan Niger mazamna Niger State ni dan tulu ne. A gaskiyar magana mu dai mun yi bakin cikin wannan abin da ya faru a ƙasar mu saboda ni jiyayen wannan abin ma ya kama ni ko bacci ma gaskiya ba na iya yi saboda ban ji daɗin wannan abun ba kuma yawancin ma 'yan Najeriya muke tare da su za a ga mutum ya zo har gida ya same ka ya ce ma wane ya abu ya faru haka a ƙasar ku ana tunanin wannan an samu shugaba na ƙwarai mai adalci kuma ga abin da ya biyo baya ai ana juyin mulki ne da an samu jayayya tsakanin 'yan siyasa wasu da su haka amma haka kawai don dai wani ra'ayi sai a zo a ce an yi juyin mulki gaskiya mu dai mun baƙin cikin wannan kuma ba ma goyon wannan abun gaskiya.
Yanzu fatan ku dai a dawo da Bazum.
Gaskiya muna fatan a dawo da Muhammadu Bazum ya ci gaba da mulkin sa kuma muna roƙon muna fatan demokradiya ta dore a kasashen mu na Afrika ba mu fatan mulkin soja. Mulkin soja ba cigaba bane a gaskiyar magana a ko ina ci baya ne a ƙasa. Tunda soja bai kama cigaba a ƙasar ka sai dai ya na kasa ƙasa gabaki daya.
Muna kai sani da Umar Bishai da kenan na Niger State. Dan Niger ne cikakke dan region din Zandarwa. To abin da zamu ci sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan wasu abubuwa da suke faruwa a kasashen wasu ma da zaka yi ciwo haka ya zo ya faru a kasanka ko da ke dama ba bako bane a kasar mu ana yin shi da tsutari da dama amma akwai hujjojin da yake kawa a yi shi to sai kasance wannan ba wata hujja ba komai abin ya faru dan wani kaga ya mai ma yana mamakin ya ne aka yi juyin mulkin ba.
A yanzu dai hankali ya koma a tsakanin sojojin kasar ta Nijar da kuma kungiyar ta tarayyar Afrika wato ECOWAS domin ganin yadda za ta kaya bayan cikar wa'adin da aka bai wa sojojin. Mustapha Nasiru Batsari murya Afirka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na wannan ranar ta yau da mutuwar matashin dan wasan tseren keke BTT ta kasar Amurka Magnus White wanda ya haɗu da ajalinsa a ranar Lahadi da ta gabata a Boulder a Colorado a kasar Amurka bayan da wata mota ta hankaɗe shi dan shekaru 17 a duniya. Matashin dan kasar Amurka din na shirye-shiryen shiga wasannin duniya na tseren keke da nuna irin hikimomin da Allah ya uwace mutum a duniya da keke ta zai wakana Scotland a Glasgow daga 5 zuwa 13 ga wannan wata na August na wannan shekara, lokacin da abin ya rutsa da shi hukumar tseren keke ta kasar Amurka a cikin wata sanarwa da ta shiddo a ranar jiya Litinin ta nuna alhininta game da wannan rashin da ta yi, inda ta ce ba karamar hasara bace ga kasar Amurka da ma duniyar tseren keke baki daya. A wani fannin kuma dazo ne aka kammala wasan sada zumunci tsakanin PSG Paris Saint-Germain ta kasar Faransa da Inter Milan ta kasar Italia, inda PSG Paris Saint-Germain ta sha kashi 1-2 a wasanni hudu na shirya ƴan wasan ta shiga kakar kwallon kafa ta shekara 2023-2024 mai shirin kamawa. Kungiyar Paris Saint-Germain PSG ta yi nasara 1-0 guda, yayin da ta sha kashi 2-2, sai dai wasannin kungiyar guda uku na baya-bayan nan ta yi su ne ba tare da tauraron ta ba. Kylian Mbappe da ke tsakiyar wata ja-inja da shi da hukumomin kungiyar ta kwallon kafa ta PSG ko Paris Saint-Germain game da maganar kara tsawaita kontragin sa har zuwa shekara 2025. Dan wasan zai kammala kontragin sa da ke ci yanzu haka a ƙarshen watan July na shekara ta 2024, abinda ya sa kungiyar sa neman ya kara saka hannu zuwa shekara ta 2025 ga kontragin sa, domin kar ya fice kyauta daga hannun kungiyar sa ta PSG. Dan wasan tun da yana yaro ne yake mafarkin zawarcin bugawa club din Real Madrid na kasar Spain, wanda ake ganin can ne yake so ya dosa. Kungiyar da ake ganin a halin yanzu ba ta da kuɗin da za ta sayan dan wasan. Kylian Mbappe ya ingice ta yadda club din Al Hilal na kasar Saudi Arabia ya yi masa, inda ya ce zai sayan dan wasan a tsabar kuɗi miliyan euro 332 da ke iya kasancewa biliyon 218 na sefa da miliyon 788, yayin da za a baiwa dan wasan euro miliyon 700 na euro a tsawon shekara daya, kenan biliyon 461 da miliyon 300 na sefa. A dai jiya ne 31 ga watan Yuli aka zo ƙarshen wa'adin da kungiyar PSG ta baiwa Kylian Mbappe na ƙara tsawaita kontragin sa da shekara guda, ko kuma ya nemi kungiyar da za ta sayan sa. Kungiyoyin Liverpool ta Birtaniya da FC Barcelona ta Spain na mafalkin sayan dan wasan a wannan shekara. Shi ko Ousmane Dembele dan kasar Faransa da ke bugawa club din Barcelona ta kasar Spain yana gab da koma Paris Saint-Germain, duk da yake a jiya ne 31 ga watan July kuɗin sayan sa suka tashi daga miliyan 50 zuwa miliyan 100 na euro. Ana zaton kungiyoyin PSG da ta Barcelona na iya cimma wata maslaha nan ba da jumawa ba. Haruna Mamman Bako da birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga labarai a takaice.
A yau Talata, kasar Faransa ta ce za ta fara kwashe 'yan kasarta da ma 'yan kasashen Turai daga Nijar, yayin da aka doshi mako guda da sojoji suka kwace iko a kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ta yanke shawarar kwashe 'yan kasarta ta daga Nijar ne sakamakon harin da aka kaiwa ofishin jakadancin ta da ke birnin Yamai da kuma rufe sararin samaniyar kasar. A fara bikin ranar shayar da mama ta duniya a yau Talata, masu fafutukar kare haƙƙin yara sun yi kira da a ci gaba da shayar da jarirai nonon uwa a matsayin abu mafi dacewa domin kare yara ƙanana daga cututtuka da kare rayuwarsu. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya da Asusun Kula da Yara na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce shayar da jarirai nonon uwa zalla zai iya kare rayukan yara 'yan ƙasa da shekaru 5 su 820 a kowace shekara. Jami'ai a Pakistan sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon bom ɗin da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tayar a ranar Lahadin da ta gabata yayin wani taron siyasa a yankin arewa maso yamma na ƙasar ya ƙaru zuwa 46, inda aka ce wani mutum guda ma ya rasa ransa a daren jiya. Hukumomin ƙasar dai sun ƙaryata yawan adadin mutanen da suka rasa ransu na 54 da wasu kafafen yaɗa labarai suka riƙa yaɗawa. Fashewar bom ɗin ya afku ne a yayin wani babban taron wata jam'iyyar siyasa ta addini Jama'at Ulama Islam a garin Khar da ke shiyar ƙabilar Banju kusa da kan iyaka Pakistan da Afghanistan. A jiya Litinin dai aka fara jana'izar waɗanda suka rasu. Ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin Islama sun ɗauki alhakin kai harin cikin wata sanarwa da suka fitar a jiya Litinin.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku jo sa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai, da Julie Leather Spiritual da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Nick. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.